أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم بدأ دعاء وأنني مشينا رانا الجمعة أيو إشرين دنيا دوت رمضان هجرة دبودايا دليل هدو دا أربعين دشدا واندي ذو دي دا إشرين دنيا دوت أقومي لديا دبودي دا إشرين دبير. Abana mufara tafsiri akwai tambayoyi kamar haka. Wannan yana cewa menene hukuncin miƙe kafa a cikin masallaci tana kallon gabas? Ban san wani dalili ba da ya hana mutum ya miƙe kafarsa a cikin masallaci, sai dai mutum ya bari dan kokila yana son hutare da mutane ko wani abu makamancin haka. Amma a dalilance a shari'a, gurgudan abin da na sani, ban san wani dalili da ya hana ba. Amma a majalisin karatu akwai zama da malamai suke magana, zama da zai nuna ladabi ba kuma zai nuna girman kai ko isa ko wani abu makamancin haka ga mai sauraron karatu ba. Ba a san wanda ya zo karatu ya zama ya kishigida ko ya kwanta a gurin da ake karatu. Wannan baya cikin ladabin da ake so mai wanda yake gurin karatu ya kiyaye. Amma dan ya miƙe kafa to ba zai zama laifi ba gurgudan abin da na sani, wallahu a'lam. Yace ina neman ƙarin bayani akan du'aul manzil. Ban gane me yake nufi da du'aul manzil ba. Yana nufin addu'a fita daga gida ko kuma wata addu'a ce du'aul manzil? Idan wata addu'a ce yake nufi du'aul manzil, to wannan ban santa ba. In kuma addu'ar fita daga gida ne, to gata nan a cikin littattafai a dangane da abin da ya shafi a fita daga gida. Kuma mutum duk kalmar da ya ambata mai kyau yayin fita daga gida ko bismillah ko wani abu makamancin haka babu laifi. Akwai riwaya da ta zo bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. To wannan mutum yayi ba laifi. Akwai kuma wasu addu'o'i inda suka zo wallahu a'lam. Menene hukuncin mutumin da ya rantsuwa akan ba zai aikata wani sako ba, sa'an nan ya aikata rantsuwa sau uku wacce ba irin ta al'ada ba? Malamai na cewa duk wanda ya yi rantsuwa cewa ba zai ƙara aikata wani sako ba kuma ya aikata, to abinda zai kafara zai. Dama wannan rantsuwar da ya yi ne don ya hana kanshi ya aikata abin, kuma shi nan ya ƙara ribatarsa, don haka zai tuba ya koma zuwa ga Allah ya nemi gafara Allah ya kuma ƙudirce a ran shi, ba zai ƙara yi ɗin ba. Dan ba a san mutum ya yi tuba amma a ran shi yana jin cewa zai ƙara komawa. A yi tuba na gaskiya sai ya koma zuwa ga Allah. Idan kuma ya rantse cewa ba zai yi ba kuma ya je ya aikata, to zai iya yin kafara dan ya zama gobe ba zai ƙara shiga cikin wannan laifi ba, saboda dama ya rantsa ne dan ta hana shi aikata wannan laifi, wallahu a'lam. Wannan rubutun nashi sai a hankali, amma dai abinda na fahimta yana bayanin cewa Allah ya madaukakin sarki ya mai baiwa ta gemu, kuma har ma akan sifata shi da wannan sifa din, ma'ana yana da gemu da yawa, to wasu kan tsokane shi. Shi ne ma'ana kamar ina ji ko rantsuwa ya cewa zai aske gemun ne ko zai rage saboda tsokanar da ake mai. Mai hukuncin wannan rantsuwa din, wannan rantsuwar ba ta da mahalli, ba daidai ba ne mutum ya rantsi akan zai yi wani abin da ba daidai ba. Gemu idan ya kai kamu ɗaya nunal qabda, ma'ana mutum ya kama gemun sa haka da hannu, to abin da ya biyo kasan gemun ya halatta ya rage, duba da bayanai daga magabata da yawa suna yin wannan, suna rage ma nunal qabda, wanda mu da wuya ka ga yanayin irin halitta muka ga gemun mutum ya kai wannan munzali. Amma kamar irin mutanen Pakistan, Afghanistan, irin nan area suna da gashi sosai, za ga wani gemun shi ya kusa zuwa a kirjin shi ko ya kai kirji, to kaga irin wannan dan yayi kamu da ya rage. A fatawar da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya bayar ba laifi, duba da cewa sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai suna yin haka wanne nuna halacci in ya kai dunan kafda din ba laifi a rage amma an bai kai wannan ba to kamata yayin mutum ya bar shi alama ce ta mazantaka kuma alama ce ta addini alama ce ta addini da haka ba daidai bane kai rantsuwa kace zaka aske din wannan rantsuwar ba zaka cika wannan abin da kai na alƙawarin askewa ba din sai ka bar shi wallahu a'lam wannan yana tambaya cewa a wasu idan kana nuna musu muhimmancin sallar tarawih sai su nuna sai suna kokarin kama hujja da cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yi ba shin malami yayi gaskiyar haka domin wasu idan mutane suna kama hujja da wannan dalili bayani ya gabata ko yau a cikin hudu ba mun ga hadisi da ya gwada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin kiyamu ramadan da haka hadisai ne a Bukhari da Muslim da sauran littattafan hadisi an ma rubuce-rubuce malami sun yi akan abin da ya shafi kiyamun Ramadan da kiyamun layli abin da ake kira tarawih da abin da ake kira muke kira asham da abin da ake kira tahajjudi da kiyamun layli da kiyamun Ramadan duk sallah ɗaya ce yake dai sallar da ake yi ba sallar isha kuma ya tabbata manzon Allah ya yi ka duba hadisin nan na Aisha da ke cikin Bukhari da Muslim manzo Allah ya fito yayi har ma sahabbai suke koyi da shi suke jami rana ta biyu ma ya ƙara yi rana ta uku ko ta hudu ne bai fito ba kuma da safiya ya bayyana musu dalilin da yasa bai fito ba yace musu yana jin tsoro kada a wajabta musu dan haka lamari ya ci gaba da kasancewa a haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kowa yana yin sallar sa a gida ko tare da iyalin shi ko shi kadai ko kuma a masallaci amma shi kadai haka lamarin ya ci gaba da gudana har zamanin sayyidina Abubakar As-Siddiq zamanin sayyidina Umar farkon lamari haka lamarin yake kamar yadda wannan Abdurrahman ibn Abdul Qari yake fada yace sun fito da sayyidina Umar a wani dare yazo masallaci sai ga mutane daban-daban wasu na salla a gefe wani yana salla shi kadai wani yana yi can sayyidina Umar sai yace to me zai hana ya tattara su a karkashin limami daya shine ya zabi Ubay ibn Ka'ab ya sanya shi zama limami suka dawo suna yin jam'i kamar yadda manzo Allah ya fara a farkon rayuwar shi manzo Allah ya bari dan kada a wajabta tunda yanzu manzo Allah madaukakin sarki ya karbi kayan shi kun ga yanzu ba wahayi ba zai sauka ba dan haka sayyidina Umar ya dawo da wannan jam'i wanda ake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga hadisi da dama da manzo Allah na cewa man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda dai ya tsewa watan ramadan yana mai neman lada yana mai imani da Allah za a gafarta mai abin da ya gabata na zurban shi ga hadisi har wa yau da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwadaitar da yin sallar ma tare da liman yana cewa wanda yayi sallah tare da liman har ya juya za a rubuta cikin wanda yayi sallar dare ko wani amma kamancin haka gashi nan dai ma'ana hadisi da dama da suke kwadaitarwa cewa kuma manzo Allah bai yi ba to wannan ko dai jahilci ko kuma san zuciya wasu suna fakewa su ce ai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce bid'a ne tahajjudi wannan alal haqiqa ko dai basu fahimci maganar Sheikh Albani ba ko kuma sun fahimta amma suna da wata manufa daban shi Sheikh Albani yana inkari Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah shi yana fada ne akan ayi tarawih ta wuce raka'a 11 shi yana da fahimtar sallar tarawih da sallar tahajjudi da qiyamul layli ba ta wuce raka'a 11 yana dogara da hadisin nana Aisha da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma kana yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'a nana Aisha ce manzon Allah baya karawa a ramadan ko a wannan ramadan baya karawa akan raka'a 11 shi Sheikh Albani ya rike wannan ya tafi akai har ma a littafin su salatu tarawih da ya rubuta ya ma tsananta ce duk wanda ya kara akan 11 yayi bid'a to bisa da wannan sai yake cewa bai ga dalili da mutane za su yi tarawih a masallaci bayan isha sai raka'a 11 kuma su koma gida kuma sake dawowa karfe 1 ko karfe 2 kuma sake yin wata raka'a 11 to shi yana ganin wannan bid'a ce kun gane waje in magana shi yana ce dan me za a yi 11 da farko kuma yanzu a sake dawowa ai wasu ma wuturi biyu suke wanda manzo Allah ya hana wuturi biyu to sai yake cewa magabata ba sa yin wata sallah ta tarawih bayan isha kuma su dawo bayan tsakar dare kuma su sake zuwa masallaci su haɗu su sake wuce sallah, to shi wannan yake inkar. Ko dai ku yi tarawih yadda kuka saba tun farkon Ramadan har ƙarshen Ramadan da an yi sallar isha, ku yi tarawihinku wannan, ku yi raka'a 11 ku wannan baya ja da wannan. Ko kuma ku bar tarawih ku jinkirta ta, ku bari in daren ya raba ku zo ku yi tarawihin ku yi tahajjudin ku, wannan ma baya cikin surar da yake ja da ita. Wanda suka rayu da shi sun nakanto cewa yakan yi sallar isha a masallaci kuma yayi raka'a 4 tare da liman na tarawihi, sannan daga baya kuma in dare ya raba sake dawowa su kara sauraron lakoyin. Kaga ya nuna kenan ba sallar gaba ɗaya yake magana bid'a bane, surar da ake yi yake magana cewa wannan sura din bid'a ce. Shine ake kawo wani limami ana cewa shine ya fara kawowa a haramin Makka, in an yi sallar tarawihi a dawo a sake yin tahajjudi shi ya kawo wannan. To amma ana magana shi ya kawo abin da ake nufi shine ya dawo da in an yi tarawihi a sake buɗe masallacin ayi wata sallah. To shine shi Sheikh Albani yake inkari, yana ganin ko dai ayi guda ɗaya ayi tarawihi yadda aka saba yi tunda ita ma kiyamu Ramadan ce kuma kiyamun laili ce, ko kuma a jinkirta ta a dawo tsakar dare ayi. Ba yadda za a yi malayin inkarin yin sallah tsakar dare ga manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam. Ga sahabban manzon Allah sun yi, har sai jina Umar lokacin da ya zo can da su kan limami ɗaya ana sallar, sai yake ce a madalla da wannan abu da na dawo da shi sabo, ma'ana ya dawo da yin jam'in sabo. Ya ce kuma wanda kuke yin bacci kuna bari tafi a kan wanda kuke yi, yana nufin jinkirta ta zuwa ƙarshen dare ya fi a kan ku yi ta a farkon dare. To amma tunda ana yi a farkon daren shi kenan ba wani abu, shi ma hakan ya yi. Wannan haka sai jina Umar ya faɗa. To ya za a aikin da manzon Allah yi sahabbai suka yi, kuma wani ya zo ya ce wai wannan abin bid'a ne. Amma in yi maganar cewa a yi sallar tarawih a kulla masallaci a sake dawowa daga baya a buɗe a ƙara yin wata sallar, to wannan ce wasu malamai suke cewa wannan bid'a ne. Wasu kuma suna ganin abu ne da yake har magabata na yi suna kiran shi at-ta'qib. At-ta'qib cewa a yi sallah kuma in dare ya tsaka a dawo a sake yi. Wasu ce magabata ma na yin wannan, kun ga kenan ba zai zama abin da yake na babin bid'a ba. To wannan shi ne dai ɗan taƙaitaccen bayani, amma akwai rubuce-rubuce da yawa da aka yi akan abin da ya shafi sallar dare da kuma sallar Ramadan. Babu yadda za a yi kuma a ce wannan abin da ake yi ya zama bid'a tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Wanda kuma ya zai yi a gida ko shi kaɗai ko tare da iyalan shi, wannan shari'a ta ba shi dama, ba kalla ba mutum dole sai ya zo masallaci ba. In yi a gida wasu malamai ma na ganin hakan ya fi, akwai malaman da suke da wannan fahimta kamar yadda muka yi bayani a baya. Amma wanda ya san ba zai iya yi ba kuma zai yi ma'ana sanyi zai yi kasala, to ya taho masallaci a yi tare da musulmi tare da shi babu laifi a kai. Wallahu a'lam. Wannan yana maganar irin dangane da yin nafila bayan sallar la'asar. To kafin malam, idan ni kadai ne zan yi sallar la'asar din, zan iya yin nafila kafin na gabatar da sallar la'asar din? Wannan mas'ala ce ta rama rawatib. Malamai sun tattauna ana rama nafiloli da ake yi gabanin sallah da bayan sallah. Gabanin azhar ana yin raka'a biyu, bayan azhar ana yin biyu ko hudu. Haka nan gabanin la'asar, haka nan bayan magariba, haka nan gabanin isha, haka nan bayan isha. Ana raka'a biyu. To irin waɗannan nawafil din ana rama su ko ba a rama su? To malamai sun tattauna, amma abinda hadisi ya nuna ana ramawa. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai samu yayi nafila ta bayan azhar ba, sai bayan la'asar ya rama ta da matar shi Ummu Salama, Allah ya kara mata yarda. Daga yana yi ta tambaye shi, menene kake ya Rasulullah, naga kai nafila raka'a biyu bayan la'asar. Sai manzon Allah ya ce nafilin da nake yi ne bayan azhar ko nafilar da nake yi bayan azhar ce ban samu nayi ba, shine yanzu na rama ta. Kun ga wannan ya nuna ana ramawa. Haka nan manzon Allah ya ga wani mutum da bayan sallar asuba ya tashi yana raka'a biyu, manzon Allah ya ce bayan ya gama manzon Allah ya ce asuba ce kuma kake ƙara yi? Sai ya ce a'a, ban yi nafila rakatayn fajr ba, shine yanzu nake yi. Kuma manzon Allah ya tabbatar da shi a kai. Da haka ga wanda yake yi dama yana yi, to sai wani dalili yasa bai yi ba, uzuri karɓaɓɓe a shari'a, to ba laifi dan ya tashi ya rama. Da haka wanda bai samu la'asar ba, bacci ya ɗauke shi, bacci uzuri ne da shari'a ta yarda da shi, ko ya manta, to ya tashi la'asar matuƙar ba lokaci ba ne ya fita, ba laifi in dama ya saba yana yin nafila gabaninta, to ya raka'a biyu sannan kuma ya sallar shi. Wallahu a'lam. ajiya mun tsaya kan aya ta 6. A yanzu insha Allah ta'ala za mu koma kan aya ta 4 saboda mu hade karatun ya tafi gaba da bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب.
نعم أمي كرجو يا فارق رجال آية بير الله يجي وعجبوا مقومة آية وعجبوا سنما ماكي أن جاءهم منذر منهم cewa mai gargadi ya zo daga cikinsu. Wa qala al-kafiruna, kuma kafirai suka ce haza sahirun kazzab, wannan mai sihiri ne kuma makaryaci. Ma'ana suna mamaki ta yaya za a aiko mutum ya zama annabi, wanda a jiya mun yi bayani wannan ɗabi'ar kafirai ce. Suna ganin cewa ai ba mutum ya kamata a aiko ba, wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su amsa a wurare da dama. Kuma mun yi bayani a jiya a ƙarƙashin wannan su ma sun gamsu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ne yana da sifa ta kamala ta dukkan mutane na dan adam, duk wata sifa ta cika ta kamala manzon Allah ya sifatu da ita. To suna mamaki ta yaya za a yi ko mai gargadi a cikin su dan haka ba za su yi imani ba. Wa qala al-kafiruna, Allah ya ce kafirai suka ce, aka fito da sifar su ta kafirci domin magana da suke kafirci. Me kuwa ce wa qalu, suka ce sai aka ce wa qala al-kafiruna, kafirai kuma kafirai suka ce, su dai waɗancan masu wannan mamaki suka ce haza wannan, suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sun yi amfani da zamir ne don nuna rashin girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suka ce haza wannan sahirun mai sihiri, wanda mun yi bayani cewa sun san manzon Allah ba mai sihiri ba ne, domin babu wani abu na mai sihiri da manzon Allah yake. Sannan suka ce kazzab, kuma makaryaci, wanda wannan ma sun san ƙarya suke. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa ba su taɓa sama shi da yayi musu wata ƙarya ba, da haka sun faɗi wannan ne don su kore mutane ga barin abin da manzon Allah ya zo da shi. Suka ci gaba da cewa aja'al al-alihata ilahan wahida, yanzu ya sanya alloli sun zama ilahan abin bauta wahidan kwaya ɗaya. Wannan shi ne abin da suke nemi da cewa ya yi ƙarya, ana ba su yadda da tauhidi da kaɗaita Allah ba. Inna haza, suka ce wannan abu da ya yi, la shay'un ujab, abu ne mai ban mamaki. Mamakin ma mai girma shi ne ma'anar ujab, maimakon ajib aka ce ujab, ma'ana mai ban mamaki, mamakin ma mai girma. To Allah ya ce wantalaqal mala'u, daga nan sai waɗannan jama'a manya-manya suka tafi, wanda jiya mun ambata a hadisin Imam Tirmidhi, sun zo gurin Abu Talib suna neman da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'azi da da'awa da kira. Amma manzon Allah ya ce shi kalma ɗaya ke so su faɗa, in suka faɗe ta duka Laraba za su sallama musu, har ma da waɗanda ba Laraba ba za su sallama musu. Suka ce kama faɗi ko goma ce za mu faɗa, in dai kalma ɗaya ce, ba ma ɗaya ba ko goma ce za mu faɗa. Manzon Allah ya ce ku ce la ilaha illallah, babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah. To yana faɗan wannan, suka ce a'a, aja'al al-alihata ilahan wahida, yanzu kuma da allolin an mai da su guda ɗaya, inna haza la shay'un ujab, wannan abu ne mai ban mamaki, da haka ba za su faɗa ba. To shine wantalaqal mala'u minhu, sai manya-manya daga cikin suka tashi suka bar wannan bigire. Wasu malamai suka ce anan intalaqal mala'u wantalaqal mala'u minhum, ba lalle ya zama tafiya ba ce, kamar a ce sun zarce kan abin da suke yi, sun ci gaba kan abin da suke na kafirci. Suka ce wa mabiyansu animshu, ku tafi, wasbiru ala alihatikum, ku jure ku yi haƙuri kan allolinku. ku tsaya ku tabbata kan bin allolin ku, ma'ana suna yin wasiyi ga na kansa da su cewa su ci gaba da abin da suke na bautawa wani Allah. Inna haza la shay'un yurad, suka ce ai wannan wani abu ne da aka shirya shi, wani abu ne da aka yi da manufa, suna so su gwada kamar akwai wani dalili da wata manufa da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da tauhidi. Suka ce ma sami'na bi haza, mu ba mu taba jin wannan abu ba, fil millatil akhirah, a cikin addinin da yazo daga baya. In haza, wannan fa ba komai bane illa ikhtilaq, face kiri da ƙarya. A unzira alaihi dhikru min bainina, yanzu an saukar masa da alqur'ani a tsakaninmu, shi aka zaba aka saukarwa. Bal hum fi shakkin min amri min dhikri, Allah ya ce bal bari dai ba wai kadiyar ta an zabe shi bane an saukar mai da dhikri, a'a hum fi shakkin min dhikri, suna ma shakka ne dangane da wa'azi, dangane da kinatarwa, dangane da ambaton Allah. Ballan ma yazo kul azab, kai bar ma dai har yanzu nan da ne azaba bane, shi yasa suke waɗannan maganganu. Ma'ana ci gaba da suke yi na ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai suka fake da cewa ma sami'na bi hadha fil millatil akhirah, ai mun wannan abin da yake kira mu zuwa gare shi na bautawa Allah shi kadai, wa mutabajin wannan ba fil millatil akhirah, cikin addini na baya, suna rubin addini iyayensu kamar yadda Mujahid da Qatada da Ibn Zayd suka fassara, suna nufin cikin addinin Qurayshawa. Su a addinin su da suka sani kun san maganar tauhidi kadai ta Allah ba. Wasu malamai suka ce suna nufin a cikin Kiristanci, domin Annabi Isa alaihi salam shine annabi wanda bayan shi manzon Allah ya zo. Tsakanin Annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi. Da haka da suka ce fil millatil akhirah, cikin addinin da yake na baya, suna nufin addinin da yake gabanin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai zama suna nufin Kiristanci. To kuma in Kiristanci ne, ya za a iya zama ka alhali Annabi Isa da tauhidi ya zo? Dukkan annaba Allah ai sun zo da tauhidi ne, a bauta wa Allah shi kadai. To amma ya za a iya zama kuma shi suke nufi? Sai malaman suka ce ai a lokacin Nasaraniya addinin da suke nufi an riga an gurbata shi, saboda Kiristoci suna cewa Annabi Isa Allah, sannan Nana Maryam Allah, sannan Ruhu Mai Tsarki Allah, suna da abubuwa guda uku, suna cewa duka alloli ne a cikin ɗaya. To su waɗannan Qurayshi suna cewa ta addinin Kiristanci ai shi ma ya zo da ta'addudi, ya zo da cewa Allah uku ne. To ya za a yi yanzu kuma a zo a ce mana guda ɗaya ne? Da haka zai suna nufin wannan. A nan za mu ga suna kama hujja da abin da suka gani ko suka gada, wanda kuma addini wannan ba hujja ba ne. Ka ce haka naga ana yi, ko haka na ji, ko haka iyaye suke yi, matukar babu dalili a kai, wannan ba zai zama hujja a wurin Allah. Da haka wannan abin da suka faɗa ba dalili ba ne. Amma su sun fake da wannan cewa ai addinin iyayensu ma da waɗanda ma suke gabaninsu ma ba haka suke ba. In haza illa ikhtilaq, ai wannan ba komai bane face kiri da ƙarya da zato. Da haka ba su yarda da abinda manzo Allah ya zo da shi ba. Wannan duk suna faɗa ne don su ɓatar da mabiyansu. Sai suka dawo da wata magana suka ce a unzira alaihi dhikru min bainina, yanzu an saukar masa da azzikiru, an bato shi ne alqur'ani. Allah ya ce wal qur'ani dhikra, farkon wannan sura din inna nahnu nazzalna dhikra. Da haka anan azzikru alqur'ani ke, yanzu shi kadai aka zaba aka yi masa wahayi, min bainina a tsakaninmu. Ana yin suna ganin ai ba zai ma yi ba, abu ne da ba zai yi ba a kebance shi da saukar mai da alqur'ani. Har ma a wani gurin Allah ya gaya mana mai suke cewa laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim, suna cewa ina ma dai shi wannan qur'ani an saukar da shi kan ɗaya daga cikin mutanen da suke wannan alƙaryoyi guda biyu. Ma'ana a samu wani mutum a Ta'if ko a Makka a ce shi aka saukarwa, ma'ana suna ganin manzo Allah ba shi kamata a ba ba, sun manta da cewa lamarin na Allah ne. Wannan yana nuna jahilcinsu da rashin hankalinsu, ta yadda suke kore a saukarwa da manzo Allah Qur'ani. Shi yasa Allah zai ya ba su amsa cewa wannan na Allah ne, Allah yana ba wanda ya ga dama. Da haka zaɓen Allah ne, ba ku za ku zaɓa wa Allah wanda Allah zai aiko ba. waɗancan mutane da kuke gani Allah da ya halicce su ya fi ku sanin su ya fi ku sanin zaman su amma Allah bai zabe su ba manzon Allah din ya zaba dan haka su anan suna fadar wannan ne a matsayin cewa ma ai ba zai ba a unzila alaihi zikru min bainina ya za a saukan mai da alqur'ani a tsakanin mu a ce da a tsallake kowa sai shi kun ga a cikin wannan magana kuma akwai nau'i na hasada domin mahassadi shine yake jin haushin ni'imar da Allah ya yi wa wani bawa yana ganin ya za a yi wani Allah ya mai ni'ima ta kaza wanda hasada cuta ce kuma cuta mummuna mara kyau wanda addinin musulunci ya hana manzo Allah ce la ta hasad kada ku yi hasada juna in ka ga dan uwanka da ni'ima kai ma kana so ka roki Allah ce ya Allah ka bani ni'ima ya Allah ka bani arziki ya Allah ka bani kaza koda ka ce kwatankwacin irin na wani babu ne musamman wanan ya zama yana aiki na alkhairi da wannan ni'ima din farma manzo Allah ya nuna wanda duk ya ga wani cikin ni'ima ta arziki ko ta ilimi kuma yana amfani da ita cikin abin da Allah yake so to idan ya ce Allah ka bani ni'ima irin ta wani in ya aiki irin nashi to Allah zai bashi lada shi ma na kwantakwacin wanda ya irin wannan aiki din saboda yayi burin alkhairi bai da shine sai Allah ya bashi ladan wannan liya ta shi ta kware da yayi kamar wanda zai ga mutum da yake amfani da dama cikin sako yace ni ma ina da kuɗi ko ina da mulki ko ina da dama in yi irin yadda wani yake yi na sako to shi ma sai ya samu zunubi saboda wannan mummunan liya da ya kulla abinda ya hana shi kenan rashi ne ya hana shi amma ya kulla mummunan liya da haka sai ya zama yayi tarayya an bashi zunubi na wannan mummunan liyar da yayi to anan akwai nau'in hasada a cikin wannan magana sai Allah ya ce ban lamarin ma ba wai iya nan bane hum fi shakkin min zikri suna shakka ne dangane da ambatona ma'ana anan fi zikri wasu malamai suka ce yana Allah madaukakin sarki yana nabin suna shakka ne dangane da ambaton Allah madaukakin sarki da ya zo a cikin alkur'ani ko kuma tunatarwa ko wa'azi suna ma shakka ne kan imani da Allah din sai Allah ya ce bal kuma dai lamma yazuqu azab kuma dai har yanzu musu dandane azaba ba yana daga cikin abin da yasa suke yin wannan har yanzu musu dandane azaba ba suna fadan wannan ne dan musu dandane azaba ba da haka suke fadar wannan abin da suke fada to daga nan sai Allah madaukakin sarki kuma ya ba su amsa yace am indahu
am indahum khazain rahmati rabbika al-azizil wahhab أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب
التي أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب am shin indahum qaza'inu rahmati rabbika ko kuma dai a wajen su ne taskokin rahmar ubangijinka yake al-aziz mabwayi al-wahhabi mai yawan bayarwa mai yawan kyauta am lahum mulkus samawat ko kuma su ne suke da mulkin sammai wal ardi da kasa wama bainahuma da abinda ke tsakaninsu falyartaqu fil asbab in haka ne to su bi hanya su hau sama su je zo da abin da suke so na wahayi din jundun wannan wata runduna ce kur jundun ma wata runduna ce ga ta nan hunalika a can mahzumun wanda take an ci galaba a kanta an karya ta min al-ahzab daga cikin rundununi ma'ana Allah ya ba su amsa ba suna inkarin cewa ya za a yi wa manzon Allah wahayin alqur'ani ba sai Allah ya ce to a tambaye su suke da qaza'inu rahmati rabbika taskoki na rahmar ubangiji domin annabta rahma ce annabta da Allah ya baiwa annabawa rahma ce shi yasa a wani gurin Allah madaukakin sarki da ya gaya mana suna irin waɗannan maganganu suna cewa ya za a yi a saukar mai da alqur'ani ina ma an saukar wa da wani mutum a ɗaya daga cikin ƙaryoyin nan guda biyu sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbika ka tambaya su suke raba rahmar ubangijinka ma'ana su suke raba annabci da haka annabci rahma ce daga Allah madaukakin sarki to anan Allah ya ce suna da taskoki na rahmar ubangiji Allah madaukakin sarki ne wa ya san cewa ba su da wannan to yaya kuma za su yi ikirari yaya za su yi karan tsiye yaya za su yi cewa dan me Allah zai ba manzon Allah annabta suna da wannan damar ba su da wannan dama Allah madaukakin sarki shine mai iko cikin mulkin sa mai tasarrufi cikin mulkin sa yana yin abin da ya ga dama yana ba wanda ya ga dama abin da ya ga dama ya daukaka wanda ya ga dama ya kuma kaskanta wanda ya ga dama ya shiryar da wanda ya ga dama ya fatar da wanda ya ga dama sannan ya saukar da wahayinsa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya rufe zuciyar wanda ya ga dama ba zai ma fahimci al'amarin ba da haka babu wanda zai shiryar da wani sai Allah madaukakin sarki bayi ba ta mallaka komai da lamarin Allah madaukakin sarki dan haka Allah madaukakin sarki anan yake musu inkari cewa sun mallaki taskokin rahmani na ubangiji al-aziz mabuwayi sai aka magana buwaya anan mana Allah wanda yafi karfin kowa wanda yake da buwaya ta iko yayi abin da yake dama abin da yake so a lokacin da yake so ba wanda yake da wannan sai Allah yadda mutum yake da mulki to izzar shi ragaggiya ce akwai lokacin da zai so abu kuma ya kiyuwa dan karamin abu ko dan karamin mutum ko yar karamar dabba ko wani abu karami cikin halittar Allah sai ya masa cikas wajen yin abin da yake so to amma Allah al-aziz ne mabuwayi ne ba wanda yake sai hana Allah abin da Allah ya yi yayi sannan kuma al-wahhab Allah ne mai bayarwa dan haka ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama annabci babu abin da za ku yi face ku mai kauya ku sallama dan haka Allah ne yake yin wannan ba wani dan adam ba a wani gurin Allah yana cewa amlahum nasibun minal mulki fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira dan Allah yana gaya mana dangane da yahudu da wadannan ahlul kitab da suke inkari suke mutane hasada Allah ce suna zuwa rabo ne na mulki inda haka ne da ba za su ba kowa komai ba am yahsuduna an-nasa ala ma ataakum Allah min fadli ko suna mutane hasada ne akan abin da Allah ya ba su na falalashi faqad ataina ala ibrahim al-kitab Allah ya ce mun baiwa iyalan annabi ibrahim da shi kansa annabi ibrahim al-kitab wal hikma mun ba shi littafi da annabci da manzanci wa ataina hum mulkan azima mun ba su mulki mai girma dan haka ba wanda ya isa ya hana abin da Allah madaukakin sarki ya bayar da dan adam da yake mallaka taska ta rahama ta ubangiji da babu shakka da mutane da yawa ba su sharuwa ba da mutane da yawa sun mutu Allah ya ce kul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq da ka ce musu da ku kuke mallakar taskoki na ubangiji yadda yake bayarwa da ku ne kuka mallaki wannan da kun rike dan tsoron ciyarwa ku ji tsoron kada ya kare Allah ya ce wa kana al-insanu qatura shi asalin dan adam marowaci ne mai kwaro ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka duba abinda Allah ya ciyar kin daga halittar sammai da kasai zuwa yau kai ka san abin da ba zai lissafu ba kullun Allah al-wahhab ne bayarwa yake to dan haka Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama manzanci dan haka abin da yake kan ku bi in muku ba to abin da zai biyo baya ba zai muku kyau ba irin wannan da'awa ita ce irin abin da mutanen annabi salihu suka yi ce al-ulqiya alaihi dhikru min bainina a ulkiya dhikru alaihi min bainina ya za a je ai masa wahayi a cikin mu bal huwa kazzabun ashir daga ce ai makaryaci ne ba gaskiya ya bada ba ƙarya yake girman kai ne da shi Allah ya ce sayalamuna gadan man al-kazzabul ashir kajira lokaci kadan za su gane waye makaryaci din kuma sai gashi lokaci kadan tun sun gane waye makaryaci din sai Allah ya sake tambaya amlahum mulku samawat ko suna da mulkin sammai ne wal ardi da kasa su suka mallaki sama da kasa in su ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin na halitta in su ne falyarta ko bil asbab to su haye sama su hau sama su je su zo da wahayin in sun zo da wahayin su ba wanda suka ga dama ko su zo da littafin su ba wanda suka ga dama in dai har su ne suke ganin suna da iko wanda kuma wannan shi ma amsa ce da ba su da iko ba wani wanda yake da mulkin sama da kasa sai Allah dan haka tunda ko Allah ne yake da mulkin sama da kasa da abin da ke tsakanin su to shine mai iko ya ba wanda ya ga dama sai Allah ya ce jundun ma wannan wata runduna ce ga tanan dai wana wannan taron kafirai da dazan kafirai hunalik da suke wannan guri wannan gurin an yi nuni zuwa ga inda suke mahzumun min al-ahzab kuma za a kariya su za a yi ragaraga da su za a ci galaba akan su min al-ahzab daga cikin ma'ana rindinoni ai waɗannan rindinan masu ƙaryatawa waɗanda Allah ya gaya mana fi izzatin wa shiqaq suna cikin girman kai da sabawa Allah sayuhzamuna lokaci zai zo za a ci galaba akan su wayurabuna a rinjaye su kamar yadda aka rinjaye rindinonin da suka gabata dan haka su jira lokaci ne kadai zai yi kuma za su ga abin da zai same su dan haka wannan da'awa da suke ba da'awa bace wanda take a barka karba da waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa annabci zabe ne na Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah ya zabi kinana daga ƴaƴan Isma'il annabi Isma'il yace kuma daga kinana Allah ya zabi Quraysh kuma daga Quraysh Allah ya zabi bani Hashim sannan daga bani Hashim kuma Allah ya zabi dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zabo shi Allah madaukakin sarki yayi dan haka annabci zabe ne na Allah ba a samun shi ta hanyar wani aiki ko tsururuta sannan kuma a cikin waɗannan ayoyin zamu gane cewa ba wanda ya mallaki taskai na rahma sai Allah madaukakin sarki kuma shine yake ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama haka nan mulkin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su duka na Allah madaukakin sarki ne sannan da wannan ayoyin zamu gane cewa waɗannan kafirai tun a wannan lokaci da suke jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallama dini a waɗannan ayoyi ubangiji ya nuna cewa za a ci galaba akan su kamar fadin Allah ne sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur za a karya wannan taron nasu kuma za su juya da baya kuma haka ya kasance a ranar yakin Badar kamar yadda malamai suka ambata sannan sai Allah ya ce mi
kazzabat qablahum qawmun nuhin wa fir'aun zul awtad وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب
التي كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد التي غبانوا كذبت قوم نوح mutanen annabi Nuhu sun karyata manzanni wa adun haka nan adawa su ma sun karyata manzanni wa fir'aun haka nan fir'aun zul autad ma abocin turaku wa samud haka nan samudawa su ma sun karyata manzanni wa qaum lutin haka nan mutanen annabi Nuhu su ma sun karyata manzanni wa ashabul aika da waɗannan mutanen garin nan mai ni'ima da bishiyoyi ulaika al-ahzab Allah ce dukkan waɗannan rindinoni ne jama'a ne in kullun kuma dukkan wannan rindina din kowace rindina dukkan su illa kazzabar rusula ba wani abin da suke face ƙaryata manzanni fa haqqa iqab dan haka hukuma ta tabbata akan su mana yanzu alqur'ani ya fara ambato waɗannan mutane labarin annaba da suka gabata da yadda mutanen suka ƙaryata su da kuma yadda Allah ya halakar da su kuma in ba ku kiyaye ba irin wannan ne zai same ku cikin sabawa manzon Allah da kuke yi ba kuna da awarku masu yawa bane to Allah ya ce duka waɗannan rindinoni ne Allah ya ce kazzabat qablahum qaum nuh mutanen annabi Nuh annabi na farko manzo na farko da Allah ya fara aikowa a bayan kasa mutanen shi sun karyata anan kazzabat ba faɗa abin da suka karyata ba to amma a siyakin ayar da ta zo ta karshe zai nuna ma me suka karyata da Allah ya ce in kullun illa kazzabar rusula sun karyata manzanni da haka qaumu nuhin sun karyata manzanni wani yana iya cewa to ai manzo daya aka aiko musu shine annabi Nuh eh haka ne amma kamar yadda muka karanta a baya cikin surorin da suka gabata musamman suratul hijr da sauransu duk wanda ya karyata manzo daya to daidai yake da ya karyata dukan manzanni domin duk abinda manzannin suka zo da shi iri ɗaya ne wanda bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yanzu to daidai yake da wanda ya karyata annabi Musa da annabi Isa da annabi Ibrahim da dukkan manzannin Allah dan haka dole sai mutum yayi imani da dukkan manzannin da Allah ya aiko amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi هو المؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله da manzannin Allah suka ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta wani daga cikin manzannin Allah mu ce mun yadda da wani ba mu yadda da wani ba dan haka nan Allah ya dangana waɗannan dukkan sun ƙaryata manzanni da kowa manzo daya aka aika bai to amma duk wanda ya ƙaryata manzo daya to ya ƙaryata sauran manzanni din kazzabat qablahum qaum nuh mutanen annabi nuh gabanin sun ƙaryata da suka ƙaryata kuma mun karanta abin da ya same su na ruwan dufa da Allah ya ya saukar musu ya halakar da su fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjalna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir Allah ya aiko da ruwa ya shafe su ya cinye su ya nutsar da su gaba daya Allah ya halakar da su wannan ƙaryata da suke sai Allah ya ce wa 'adu da 'adawa mutanen annabi Hud su ma sun ƙaryata suka ce abinda annabi Hud ya zo da shi ba su imani ba ba su yadda ba suka ƙaryata annabi Hud su ma Allah ya halakar da su Allah ya halakar da su bi rihin sarsarin atiya fa amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin atiya adawa an halakar da su da iska iska Allah ya aiko musu in ka karanta alqur'ani za ga adawa mutane ne masu girman jiki masu girman halitta manya manya dogaye za ga su ke sa Allah ya ce fatara alqauma fiha sar'a كأنهم أعجاز نخل خاوية إن إسكا تبقي بعادي إن يفعل يدسان بشي الدبينو تفعل كسرجا هكذا غنشي دسوه دي جرمة أما قدوبة دي إسكا الله يهدى كاس هكا سوما سنكرية الله يهدى كاس وفرعون هكا نشي ما فرعون ذل أوتاد واللي كي دي تراكو الوتد على ربشي شيني ونن كاتاكو كوكما ونن إتاتي da yake da dan saman shi yana da fadi kuma yana da dan tsawo yawanci idan za a kafa khaima da shi ake jawo igiyar a tafe ta sai a buga shi ya zama ya rike khaima dan shine watad to anan autad jam'i ne na watad me ake nufi da autad anan wasu malaman tafsiri suka ce turaku ne fir'auna yake da su turke turke da ka sani irin wanda ake kafa a daura dabba to haka yake kafawa duk mutum da yake a kafa mai guda huku sai a daura hannu da kafa hannu hannaye da kafafuwa a dinga azabtar da mutum to shine aka kira shi zul autad wasu malaman tafsiri suka ce autad a nan ana maganar waɗannan gine-gine na al-ahramat din nan pyramids nan da suke Masar wanda idan mutum yaje har yanzu suna nan zai ga gini ne babba an yi shi kuma da manya-manyan duwatsu wanda yanzu mutum irin ma haka tabarar dai ba zai dauka wannan dutsen ba to irin waɗannan gine-gine sune ake nufi da autad ma'ana fir'auna wanda a mulkin sa ya kafu yadda kaga irin wannan abu an kafa shi an gina shi a wannan garuruwa nashi na Masar to shi ma haka mulkin sa ya kafu sai yadda yake dagawa yana ganin yafi kowa to amma idan muka duba a tarihi fir'auna ya azabtar da bani isra'il da haka ba mamaki din yana da turaku da yake daure mutane a jiki to Allah ya ce shi ma fir'auna din ya ƙaryata kuma shi ma ka karanta alqur'ani zaka yadda Allah ya halaka shi da ruwa ruwan da yake cewa yana gudana karkashin shi ruwan da yake cewa yana karkashin mulkin shi sai da ya shiga ruwan sannan ruwan ya hade da shi kuma Allah ya halakar da shi Allah ya bayyana gawar shi duk bani isra'ila suka gani dan da yi wannan kokarin yin wannan kalma Allah ya ce fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau zamu tseratar da kai da jikinka ma'ana zamu bayyana ka kowa ya gani da haka da ya mutu gawar ta dago saman ruwa kowa yana ganin ta saboda me zai zama aya ga waɗanda suke bayan shi to shi ma haka Allah ya halaka shi sai Allah ya ce wa samud da samudawa mutanen annabi salihu wanda suka rayu a madainu salih yanzu gurin ana a wani gari in ka je al-uda al-uda nan ne madainu salih gurin da suka zauna yana nan to su ma Allah ya halakar da su su kuma da tsawa tsawa ce ta kama su aka akan yi tsawa duk gaba dai suka waye gari a cikin gida a gurfane duka sun mutu wannan tsawa Allah ya halakar da su da ita to Allah ya ce wa qaumul lut mutanen annabi lut wanda suke zuwa da alfasha wanda suka zo da alfashan da ba wanda ya riga su suka ƙaryata annabi lut suka ƙi yin tauhidi suka ƙi kadaita Allah kuma suka shiga tauye ma'auni da mizani sannan kuma ga mummunan al'ada ta wannan aiki da suke na zake wa maza Allah ya daga garin su sai da yayi sama Allah ya kifar da garin sannan aka biyo kuma da duwatsu na wuta to duk wadannan sun karyata wa ashabul aika sai mutanen annabi shu'aib sune ashabul aika wanda suke wani gari da yake da ni'ima aika shine gurin da yake da bishiyoyi da suka harhade da juna ya zama guri mai ni'ima ga kuma ruwa a karkashin bishiyoyin yana gudana ma'ana tabakkurmi kenan to mutanen wannan gari sune ashabul aika su ma sun karyata manzanni kuma Allah ya halakar da su Allah ya aika musu da ma'ana da farko sai da aka sanya mu tsananin zafi zafi bayan da suna ganin kama hadari ne gabe gabe amma daga baya zama azaba a tare da su su ma Allah ya halakar da su to Allah ya ce ulaikal ahzab duk waɗannan jama'u ne to yadda Allah ya halakar da duk waɗannan jama'u din ko ma da kuke karyata annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda zai tsira cikin za a halaka ku shi sai Allah ya ce jundum ma hunalika mahrumun min al-ahzab sai Allah ya ce in kullun wannan in din ta korewa ce in nafiya ce ai ma kullun illa kazzabar rusul duka waɗannan din ba wani abu suke face sun karyata manzanni sun karyata manzannin da Allah ya aika musu fa haqqa iqab sai uqubata iqabi ana an shafi ya din dai a rubutu fa haqqa iqabi sai uqubata ta tabbata akan su ma'ana Allah ya kama su to da haka waɗannan ma yanzu da suke karyatawa kada su dauka cewa za su sha akuffarukum khairum min ulaikum wadannan kafiran ku wadannan kafirai naku kun fi alkhairi ne kan wadancan am lahum bara'atun fi zubur ko suna da wata kubuta ne da aka rubuta a littafi cewa Allah ba zai halaka su ba dan haka ubangiji duk gaba ɗaya yadda ya halaka wadancan zai halaka wadannan cikin wannan akwai lallashi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa kada ya damu ya ci gaba da wa'azi da karantarwa kuma waɗannan mutane su guji abinda Allah zai kawo na uquba da zai halakar da su da shi dan haka Allah ya ce wa ma yanzuru haula
wa ma yanzuru haula illa sayhatan wahidatan ma laha min faq wa qalu rabbana ajil lana qitana qabla yawmi
Allah Allah ya ce wa ma yanzuru haula wadannan fa ba komai suke jira ba wadannan kafiran ba komai suke jira ba illa sayhatan wahida face tsawa dai ta musa daya malaha min fawa ba ta da wata mafita ko ba ta da wani jinkiri za ta faru ma'ana Allah yana gaya mana wadannan kafiran da suke wannan karyatawa din su jira tsawa ce guda daya wasu malami suka ce anan ana nufin tsawa ta tashin alkiyama wanda za a yi ta dukkan mutane su burgice dukkan mutane kuma su razane su shide ba wanda zai saura sai wanda Allah ya togace to wannan ma'ana anan ayat tana so ta gwada duk wannan kafafa da suke yi da nuna isa da suke yi ba wani abu ne fatsawa ce guda ɗaya tak abu busa ce kwaya ɗaya tak shikenan an gama an tashi tashin alkiyama busa kwaya ɗaya kowa zai mutu fasa iqaman fis samawati wal ard duk wanda yake cikin sammai da kasai to dan haka wani abu ne da yake mafi sauki mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki dan haka ba komai suke jira ba illa sayhatan wahida ma laha min fawa ita kuma wannan tsawar wannan busar dayan da za ta zo ma laha min fawa babu fa wani jinkiri sai ta zo asalin kalmar fawa a ana amfani da ita ne dangane da dan jinkiri da ake samu wajen tatsan nonon taguwa mai tatsan nono idan ya zo sukan bari dan tawur ya fara zuwa ya dan sha kadan sai su zo su bada tatsa an tatsa an tatsa sai kuma dan bada lokaci dan nonon ya kara yawa to wannan dan lokacin shine fawaq din to babu wani dan jinkiri ita wannan busa din za ta zo ba makawa wasu malaman tafsiri sun fassara da sayhatan wahida suka ce abinda ake nufi shine abinda zai faru da su na karar takobi da kashe su da za a yakin Badar da haka ba komai bane yanzu wannan abinda suke dan lokaci ne kankani ba abinda zai faru da su ba abinda suke jira illa sayhatan wahida face kara daya kara ma'ana ta kubba da za a yaki su da shi in an bi ta jihadi ba komai bane kuma malaha min fawa wannan abun bai da makawa sai ya faru kuma haka yi faru a yakin Badar duk aka kakkashe waɗannan manya-manyan kafirai sai Allah ya ce wa qalu da aka gaya musu wannan aka ce to yanzu dai duk wannan abinda kuke kujira lokaci ne kur da lokaci yayi azaban za ta da zarar an tashi alkiyama ai an gama ko da zarar mutun ya mutu ai an gama to da aka fada musu wannan dan izgili sai suka ce rabbana ya ubangijinmu ajillana qittana ka gaggauta mana da rabanmu qabla yawmil hisab tun gabanin ranar hisabi mana izini suke wa Allah madaukakin sarki cewa ajillana qittana qittana shine rabanmu sawa'ur raban na dadi ne ko ba na dadi bane mu dai a bamu rabon ba dai an ce akwai azaba ba tsawa dai duk zamu mutu za a ji azabtar da mu za a halaka mu za a yi kaza ko kuma akwai azaba da za ta zo ta halaka mu a nan duniya to mu Allah ya gaggauta mana kauta qabla yawmil hisab tun gabanin ma ranar hisabi wannan addu'a suke wa kansu amma mummuna addu'a maimakon da suna da hankali su ce to ya Allah idan wannan abin da aka zo da shi gaskiya ne Allah ka shiryar da shi shine abin da ya kamata su ce wannan addu'a irin wannan ta rashin hankali ce kamar yadda ya zo a mun karanta a can baya cikin suratul anfal allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim suka ce ya Allah in wannan gaskiya ne to ka saukan mana da duwatsu da gurin ka kai mana ruwan duwatsu ko azaba mai radadi ta same mu to wannan dabi'a idan ga mutum mai yi shi nuna bai da hankali ana samun yanzu mutane ka gode ya dora Qur'ani akan shi wani ma ya dau guda uku hudu sai ta rantsuwa Allah in kaza gaskiya ne Allah ka radar da gani Allah kai mun kaza wannan da ka gan shi mahaukaci ne ba mai hankali bane har wasu sai su dinga tinkahu ga wani ya dora Qur'ani yana Allah in sunna gaskiya ce Allah in kaza Allah ka wannan mahaukaci ne domin irin shi ne kafirai suka yi suna ce Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika Allah in dai wannan gaskiya ne da gurin ka fa amtar alaina hijaratan min as-sama kai mana ruwan duwatsu aw itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi anan suka ce rabbana ajillana qittana qabla al-hisab qabla yawmil hisab saboda rashin hankali mai hankali cewa yake ya Allah idan kaza gaskiya ne Allah ka shiryar da ni Allah ka nuna min gaskiya ka bani ikon binta to wannan shine mai hankali domin yanzu gaskiyar yake nema amma wancan ba gaskiyar yake nema ba shi abinda yake nema so yake a yadda da abinda yake kai ko ma ba gaskiya bane dan haka yana ganin na wasu ba gaskiya bane dan haka yake yi wa kansa mummuna azaba to kuma irin waɗannan sai su ga in sun sauke ai shikenan ya nuna abinda suke kai gaskiya ne wancan bata saboda wawancin su da rashin sanin lamarin Allah kafirai ma da suke wannan addu'a lokacin alqur'ani yana sauka Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba kana nan ya rasulullah wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabtar da su ba suna istighfari da kai ma da kai wannan addu'a lokaci ne bai yi ba in lokacin yayi sai ga Allah ya kama ka da irin wannan din shi yasa ba kyau mutum ya dinga kullum mutum ya dinga neman gaskiya yana ihdinas siratal mustaqim Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta wannan ita ce addu'a da ya kamata kowa ya dinga yi Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya amma mutum ya dinga cewa in kaza gaskiya ne Allah kai min kaza to ba a yin wannan ba daidai bane ana yin wannan ne tsakanin kafirci da musulunci idan ya zama ne wani kafiri ya zo ya ce musulunci ba gaskiya bane musulunci ba kaza bane to kai musulmi kana da yaqinin da musulunci gaskiya ne kuma kaga yana so ya halakar da mutane saboda yana irin wannan kalmomi yana Allah in musulunci gaskiya ne Allah kai min kaza in musulunci gaskiya ne Allah kai min kaza to anan ya halatta ku yi mubahala da shi kace to zo ne da kai din kowa ya rantsuwa akan abin da yake in gaskiya ne in ba gaskiya bane Allah ya mai kaza wannan ya halatta dan kai yanzu musulmi kana da yaqinin musulunci daga Allah dan ba a san musulmi ya shakka amma ba kan wani abu wanda ake sabani ba kila ma abin da yake kan ba daidai bane ko mutum ya zo ya dinga yin wannan to wannan ba abu ne mai kyau dan haka suna irin wannan addu'a suna cewa kuma suna yi ne dan su nuna cewa musuluncin ba gaskiya bane dan haka suna yin wannan suna cewa a ka musu maraban su cin gabanin ranar ma'ana hisabi sai Allah ya ce isbir ala ma yaquluna
اصبر على ما يقولون ربنا عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب
في الله شيء اصبر على ما يقولون كي أقول يا أكرم أبن نسكي فدا يا رسول الله وذكر عبدنا داود كتنا باوم داود ذا الأيد ما بوشن كربي innahu awwab hakika shi mai yawan kobawa ne zuwa ga Allah wannan aya ta biyo bayan wancan abin da suke ne izgili Allah ya ce manzo Allah ya yi hakuri akan duk abin da suke faɗa, ya ci gaba da da'awa, sannan ya tuna bawan Allah Annabi Dawud wanda yake da ƙarfi kuma mai yawan komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki. Allah kai mana gam da kasar, ka ba mu abin da yake mai kyau. Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu tafarki madaidaici. Allah ka kara mana albarka a cikin rayuwarmu. Allah ka karɓa abubuwan da muke gabatarwa na ibada a cikin wannan wata mai albarka. Allah ka yafe mana kurakuranmu, ka ji kan magabatanmu, ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da salihan bayi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.